Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ana ci gaba da kiraye kurku a fadin Najeriya cikin kwanciyar hankali in banda wasu ƴan wurare kalilan da al'amarin ya kasance kamar haka.
Akwai party agent inda yayi yunkurin ya buge fiye din mu da katako, har ya dauko katako zai buge sai aka dan ri.
Tabarallah Ibrahim, daidai wannan lokaci da muke shirin gabatar muku da wannan shiri ana ƙara awa daya gaba a nan Amurka a daidai wannan lokaci. Wasuwarinmu assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe da Ibrahim Kalma Sigirba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a wannan hatsi na ranar Lahadi 10 ga watan Maris, ranar da ake ci gaba da dakon sakamakon zaɓukan gwamnonin jihohi da sauransu kamar yadda aka ji.
To bayan labaran duniya za a ci gaba da jin rahotanni masu nasaba da kiraya kurkun zaɓen matakan jihohi da aka yi a faɗin Najeriya. Kamar yadda muka ce, ba za mu iya gabatar muku da duk wani shirin da bai da nasaba da zaben ba, saboda mu wadata ku da rahotannin zaben. Yanzu dai ga Muhammad Hafiz Baballe da cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Rahotanni. Jama'a assalamu alaikum. Rahotanni daga Najeriya na cewa ana can ana kidayar kuri'u bayan zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Masu kada kuri'a a Najeriya sun jefa kuri'un nasu a zaben gwamnonin 29 daga cikin jihohi 36 a jiya Asabar. A wannan ƙasa da tafi girma abin tafarkin mulkin demokuraɗiyya a nahiyar Afirka, yayin da rahotanni ke cewa an tura ɗumbin dakaru zuwa wasu yankuna sannan an samu hare-hare akan kayayyakin zaɓe. Zaben gwamnonin wanda aka yi shi tare da na 'yan majalisun jihohi na zuwa ne makonni biyu bayan na shugaban ƙasa da aka yi, wanda shugaba mai ci Muhammadu Buhari ya samu wa'adi na biyu. Tun da farko an yi hasashen cewa wannan zaɓe zai kasance mai zafi a wasu sassan ƙasar, yayin da manyan jam'iyyun ƙasar ke ƙoƙarin samun rinjaye a jihohin, waɗanda wasunsu suke da kasafin kuɗi da ya fi na wasu ƙasashen Afirka. A jihar Rivers da ke fama da tashe-tashen hankula, jihar da ke kudancin Najeriya, rahotanni sun ce an jibge dakaru da dama. Hukumomin cikin gida sun tabbatarwa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa an kona wasu kayayyakin zaɓe a jihar Benue da ke tsakiyar arewacin Najeriya da kuma jihar Ebonyi da ke kudanci.
Hukuncin bazata na ƙasa da shekaru hudu na zaman gidan yari da alƙalin wata kotun tarayya yankewa Paul Manafort na ci gaba da shan suka daga wasu ɓangarorin al'ummar Amurka waɗanda suka kwatanta hukuncin a matsayin na rainin hankali. Hukuncin ya farfaɗo da wata daɗaɗɗiyar muhawara da aka jima ana yi kan yadda launin fata ko matsayi ke tasiri a fannin shari'ar Amurka. A ranar Alhamis da ta gabata, alƙali T.S. Ellis na wata kotun gunduma ya yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 47 ga Manafort, watanni bayan da aka samu tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben na Trump da laifin kaucewa biyan haraji da damfara kan wasu kuɗaɗe da ya samu a lokacin yana yi wa wasu 'yan siyasar ƙasar Ukraine aiki. Wasu na ganin alƙalin ya nuna matuƙar sassauci a hukuncin, wanda masu shigar da ƙara da farko suka nemi a yanke mai shekaru 19.5 ko kuma 25 kamar yadda dokar yanke hukunci ta tarayya ta tanada, amma alƙalin ya ce shekarun sun yi tsauri da yawa.
Masu zanga-zangar adawa da gwamnati sun yi arangama da jami'an tsaro a jiya Asabar a wani wuri da aka keɓe domin yin gangami a Caracas, babban birnin Venezuela. Masu zanga-zangar sun huce fushi ne kan katsewar wutar lantarki da aka samu a ƙasar da matsin tattalin arziki da kuma rashin tabbas a fannin siyasar ƙasar. a lokacin da magoya bayan Maduguin ƴan adawar kasar Juan Guaido suka yi dandazo a dandalin da ake kira Avenida Victoria. Sun yi ta ife-ife ga jami'an tsaro inda suke ta kiransu da lakabin masu kisa yayin da suka yi ta turereniya da su. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaba Nicolas Maduro ya yi kira da a gudanar da zanga-zangar kishi da ta 'yan adawan da kuma ƙalubalantar yadda Amurka ke nuna isa kan ƙasar ta Venezuela mai arzikin mai wacce Amurka ta kakaba wa takunkumin kare tattalin arziki.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwanaki kaɗan bayan da India da Pakistan suka sassauta faɗan da suke a tsakaninsu. Hukumomi a New Delhi sun sake kira ga takwarorin aikinsu na Islamabad da su ɗauki ƙwararren matakai a kan ƙungiyoyi masu tsauraran ra'ayi a yankinsu. Kiran na zuwa ne bayan da India ta nuna shakku kan irin matakan da Pakistan ke ɗauka na yaƙi da ƙungiyoyin. Pakistan dai ta ce a wannan makon kaɗai ta tsare mambobin ƙungiyoyi da aka haramta da dama, ciki har da wasu 'yan uwan shugaban ƙungiyar Jaish Muhammad, waɗanda India take zargi da kai wani mummunan hari da ya halaka mutane da dama a yankin Kashmir na ɓangaren India a watan da ya gabata. Hukumomi sun ce da dama daga cikin manyan makarantu da cibiyoyi da ke ƙarƙashin ƙungiyar sun koma hannun gwamnatin ta Pakistan, sai dai ga dukkan alamu waɗannan matakai ba su gamsar da India ba.
Wasu mahara ɗauke da makamai sun farma wata cibiyar kula da masu ɗauke da cutar Ebola a ƙasar Congo, ƙasa da mako guda bayan da aka sake buɗe cibiyar sanadiyar wani hari na daban da aka kai a baya. Harin wanda aka kai da sanyin safiyar jiya Asabar a garin da ake kira Butembo ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sandan sanda ɗaya.
To Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu shiga kiraye-kirayen wakilanmu don aji bayanai kai tsaye, bari mu kaɗa shiyar Sokoto mu ƙara jin yadda ta kaya a zaben na jiya. Murtala Faru Sanyinna a gare ka.
Sabanin mafi akasarin jihohin arewacin Najeriya, a jihar Sokoto an sami fitowar jama'a sosai a rumfunan zaɓe, inda a wasu guraren ma adadin masu zaɓen zarta na zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da aka gudanar makonni biyu da suka gabata. Wannan ya sa duk da yake an soma zaɓen cikin lokaci, to amma wasu rumfunan zaɓe ba su rufe ba har ya zuwa karfe 5 na yamma. A iya cewa dai zaɓen ya gudana salon alun a mafi yawan rumfuna, to amma kuma an sami hatsaniya da ringingimu a wasu sakamakon zafafar fafatawa tsakanin manyan 'yan takara biyu na jam'iyyun APC da PDP, kamar a rumfar zaɓe ta Dabagi da ke mazaɓar Fajaldu a ƙaramar hukumar mulki ta Dangishuni.
Ni Muhammadu Maɗa a sunana, sai an mun kusa kai ga layi abin a yamuci abin a hana a yi zaɓen. Ka san tunda kowa ra'ayin shi yake so, kowa so yake za a ce shi a gaba. In wanga ya ga wanga yana so ya yi ƙoƙari ya taya nemi 'yanci ne, sai shi koto ya ƙoƙari hana.
Ba jami'an tsaro ne?
Babu jami'an tsaro gaskiya.
Jamila Abi a rigima aka kama shi na sa.
To sai kuma abin ya tsaya?
A wallan.
To yanzu menene fatanki?
Watata ina roƙon da Allah sa gaba lahiya.
Sunana Muhammad Aminu Dunguza, ni ne APO 1 na Model Primary School Dabagi, OO2. To sun ki bari mu yi zaɓe saboda party agent ɗin su suka kawo muna matsaloli. Akwai party agent ɗin da yayi yunkurin ya buge fiye ɗinmu da katako, har ya ɗauko katako zai buge sai aka ɗan riƙe.
A jihar Zamfara dai zaɓen ya gudana ne tare da ƙarancin fitowar jama'a, lamarin da ya sa akasarin rumfunan zaɓe suka rufe tun misalin karfe 2 na rana. To sai dai rahotanni sun nuna cewa ba a sami gudanar da zaɓen ba a wasu yankunan da ke fama da ƙalubalen tsaro, musamman wuraren da al'ummar su suka tarwatse. A jihar Kebbi ma an soma zaɓen cikin lokaci, aka kuma kammala jefa ƙuri'a cikin lokaci sakamakon ƙarancin fitowar jama'a a zaɓen. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu za mu shiga kiraye-kirayen wakilanmu don su faɗa mana halin da ake ciki dangane da batun da ya shafi wato ƙidaya ƙuri'u. Kuma za mu fara ne da Mahmud Ibrahim Kwari da ke jihar Kano. Mahmud, ɗazu layi ya mana tutsu a shirin safe, yanzu kan gashi mun same ka.
Haka yake, yanzu ka ambaci, alhamdulillah.
To ya ake ciki?
kamar yadda ka sani an yi zabuka kuma a yanzu ana ci gaba da tattara sakamakon zabe ne. Illa iyaka abin za a iya cewa ya ɗan jinkiri idan ka kwatanta da yadda misali sakamakon zaben ya gudana a zabukan baya, domin ya zuwa wannan lokaci da nake maka magana a wancan zabe da aka yi kusan sakamakon ƙananan hukumomi ya kammalu a kusan dukkanin ƙananan hukumomi a matakan ƙananan hukumomi. Ka san wato mataki uku da ake da shi na tattara sakamakon zaben nan kamar yadda ita hukumar zabe ta tsara kuma yake a kan ka'idoji da dokokinta. Na farko cibiyar da aka kada ƙuri'a, in an kammala za a tattara kuma a ayyana ko a sanar da sakamakon zaben. Daga nan kuma za a tafi cibiya ta mazaɓar kansila, wato mataki na biyu kenan, inda dukkanin rumfuna da suke ƙarƙashin ita wannan wato mazaɓa za a tattara shi ma a sanar da sakamako. Kana daga bisani a je wato mataki na ƙaramar hukuma, wanda yawancin ƙananan hukumomi a Najeriya za ta ga suna da mazaɓin kansiloli da ba su gaza goma ba, wasu sha ɗaya, wasu sha biyu, har ma da masu sha biyar. To sai an tattara mazaɓin nan na wato na wannan ƙaramar hukuma a matakin ƙaramar hukuma, sannan kuma sai a sanar da sakamako kana a kawo matakin jiha. To a zancen da nake da kai, har yanzu a jihar Kano akwai ƙananan hukumomin da har yanzu ba su kammala zaɓukansu ko kuma a tattara sakamakon zaɓensu ba. Don haka ita cibiyar tattara sakamakon zaɓen mata ta ofishin kuma zaɓe na matakin jiha, ina ga sai nan gaba wani lokaci a nan gaba za a buɗe ta tukunna.
To kuma sai muka ji a kafafen sada zumunta da wasu rahotanni da ke nuni da cewa an fita ana ta zagaye gari, wasu kenan suna murna. Kamar wani ƙarin bayani za ka muna dangane da wannan batu?
Eh, ka san kamar yadda na ga maka waɗancan matakai, abin da ya zama wannan duk wato rumfar da aka faɗi sakamakon ta. A bisa al'ada waɗanda suke wannan wurin idan sun ci zaɓe suna yin wato murna ta cewa sun cinye wannan akwatu ko kuma cibiyar zaɓe. Haka mataki na gaba, haka na mataki na gaba. To abin da ya jawo har aka wato abin ya karaɗe gari na wannan ƙoƙarin murna ɗin, irin waɗannan sakamako ne sai a ji a mazaɓa A an ci minti, a mazaɓa B ma minti, haka dai haka. To don haka wannan suke ƙara ƙarfafa gwiwar su ‘yan wato ‘yan siyasa da musamman magoya baya su ji cewa ai tunda a A B an C minti ne, mun san aka tsara a gama tattara sakamako, abin da muke jira kawai ita hukumar zaɓe ta abin nan to a ta sanar. To amma abin da ya daɗa wato iza wutar wannan murna da kake magana shi ne galibin an ce galibin wato wasu daga cikin ƙananan hukumomi cikin birni da kewaye akwai jam'iyyar siyasa da take ita ce take kan gaba bisa waɗancan alƙalma da ne maka bayani an tattara a waɗancan matakai daban-daban. To wannan sai ba su dama suke ganin cewa ya kamata su fara murna.
To Mahmud,
amma kar ka manta da hakan ta taso kuma ita hukumar zaɓe ta ƙasa mai ofishi a nan Kano ta fitar da sanarwa ta musamman akan wannan batu tun a garin jiya cewa kar mutane su manta hurumin sanar da sakamakon zaɓe yana hannunta, don haka ita ce take da ikon sanar da sakamakon zaɓe. Ita kuma ba ta sanar da sakamakon zaɓe sai ta gama tattara dukkanin alƙaluma na wuraren da aka yi zaɓe, sannan sai ta faɗi yadda sakamakon yake. Don haka abin da ake yi ɗin ya za a iya cewa kai tsaye ya saba doka. Haka ita ma kuma gwamnatin jihar Kano ta fitar da makamanciyar wannan sanarwa domin an lura cewa wannan abin yana da ma ya ɗauki wani sabon salo misali. Don haka dole ne hukumomin da abin ya shafa suka ja wa jama'a biki.
To Mahmud, akwai wasu rahotanni da ke isowa da ke nuna cewa watakila ga wani abu na bazata a wannan shiya ta Kano, shin kana ganin akwai wani abu mai kama da haka?
Wannan zancen da nake maka dai shi ne yake haifar da wannan wato hasashen na ganin abu bazata, domin bisa al'ada shi ne idan aka yi zaɓe wato duk jama'iyyar da ta lashe wato kusan ƙananan hukumomi da suke birni da kewaye tana ba wa kanta nasara, domin la'akari da yawan jama'ar da suke wannan wurare musamman wasu ƙananan hukumomi da aka fi ayyanawa na Dala da kuma Nasarawa wato suna da ɗimbin ƙuri'u, don haka kusan tun daga shekara ta 2003 da aka yi zaben gwamna da karamar hukumar Dala aka ci zabe, ma'ana sai da aka kawo wato sakamakon karamar hukumar Dala rinjaye ya tabbata. Haka abin ya faru a 2011, haka kuma abin ya faru a 2015.
To
irin wannan tarihin shi ne ya sa waɗanda suke ganin kamar bisa su alƙalman da suka tattara, don karkamansa akwai kotu jam'iyya tana da abin da suke cewa situation room, inda suke tattara sakamakon zaɓensu kuma suke ilbige alƙalmansu. Da haka abin da suke jira
yawanci Mahmud, saboda lokaci na ce to yaya batun tsaro yake a jihar a yanzu, saboda jiya na ga wata sanarwa da hukumar ‘yan sanda ta fitar ita ma a kan wannan batu.
Batun tsaro gaskiya hukumomi sun yi musamman na tsaro ɗin sun yi ƙoƙari, musamman wuraren da ake ganin tun a jiya za a iya samun tarzoma sun ɗauraren matakai, don shi kansa kwamishinan ‘yan sanda da shi ake ran gadi na ziyartar irin waɗannan wurare da ake ganin cewa fitina za ta iya tashi. Don haka babu shakka sun yi ƙoƙari, an ɗau matakai kuma abin da ake jin tsoro ɗin da ya kana ba.
To daga arewa kuma bari mu je yankin Niger Delta mai fama da rigingimu mu ji halin da ake ciki. Lamido Abubakar, kana tare da mu?
Ina tare da ku Malam Ibrahim, sannun ku da aiki.
Kai ma sannun ka kuma gare ka.
To abin da ke faruwa Malam Ibrahim a yankin Niger Delta mai arzikin mai jihohi kusan hudu ne aka gudanar da wannan zabe na gwamnoni da 'yan majalisun jiha a jiya. Zuwa yanzu a iya cewa ana dakon kammala shi sakamakon zabe da aka gudanar a sassa daban-daban na jiha Ribas da ma ɗaukacin yankin Niger Delta baki ɗaya. Sai dai zaben na jiya Malam Ibrahim ya bayar da kula da la'akari jama'a ba su a lokacin da aka gudanar da shi wannan zabe. A yi misali abin da ganin da shi na shi mar ba mai wadda aka iya samun kamar misali mutum ɗaya rubuta kai da sa'a 100 hak. Wannan al'amarin na rashin fitowar jama'a, masu lura da al'amura suna ganin kamar sakamakon ɗimbin jami'an tsaro na soji da aka zube a sassa daban-daban na jihar Ribas domin tabbatar da an gudanar da zaben lafiya ba tare da wani tashin hankali ba. Wannan al'amari ya saka wato wani ayat tambaya ga zukatan su al'ummar jihar Ribas wajen fitowar su wajen zabe. Sa'an nan a gefe ɗaya Malam Ibrahim shi ne wannan zabe ya bar baya da kura na kashe-kashe da tashe-tashen hankula da dama duk da jami'an tsaron da aka zuba na soji. Bisa la'akarin cewar rahotanni sun nuna an kashe mutane guda uku a garin Ahoda, ƙaramar hukumar Ahoda, da kuma wani bangare na yankin Ogoni can ma an samu tashe-tashen hankula wanda kashe-kashe suka biyo baya. Gwamnan jihar Barista Yusuf Wuke a takaice ya koka cewar gwamnatin tarayya ta zuba sojoji domin a kada ma mutanen jihar su hankali kuma a hana su kaɗa ƙuri'a. Ita ma ɓangaren ta jam'iyyar APC ta jihar ta Ribas ta ce idan ba a zuba sojoji ba to zaɓe ba zai yiwu ba a jihar ta Ribas. Saboda haka yanzu an taka jami'an tsaro musamman a hukumar zaɓe ta ƙasa da ke jihar Ribas, an saka tsaro ƙwarai da gaske kuma mun waye gari lafiya a jihar Ribas, abubuwa na tafiya bisa kamar yadda aka saba.
To Lamido, kamar za a iya cewa akwai ko kuma ce wannan karan babu irin ɗan ƙorafe-ƙorafen nan da ake samu ne na rashin amincewa kan yadda aka gudanar da zaben?
akwai wannan matsala Muhammadu na rashin na korafe-korafe, saboda jam'iyyu daban-daban da masu sa ido a zaɓe sun koka akan musamman yadda aka auno su jami'an tsaro na sojojin Najeriya suka zo suka cika jihar Ribas. Da kuma wata matsala da nuna da ita Malam Muhammadu ita ce magana amfani da wannan mashin na katirida, wasu wurare da nazarta gaskiya ba a yi amfani da wannan katin ba sakamakon matsalolin da aka fuskanta. Ko da yake na yi kokarin tuntuɓar jami'in hukumar zaɓe na jihar ta Ribas dangane da wannan matsalar, ya shaida min cewa suna tare za su gudanar da wani babban taro a daren jiya, yau kuma za su gaya min manema labarai inda aka kwana dangane da wannan matsala.
To Lami ɗaya ya batun a hukumance akwai wata sakamako da aka samu?
Zuwa yanzu Malam Muhammadu ita ce ba a samu sakamako cikakke ba illa na karamar hukuma daya tilo da buguma da aka riga aka kawo a daren jiya. Ban ci wannan sakamako zuwa yanzu ana ci gaba da dakon sakamako. Misali aka yi da ita jihar Rivers ta san ake yi take da ruwa yankin Niger Delta. Kamin a tattara sakamakon ana da dukkan lokaci amma dai yau muna tsaran za a ci gaba da samun sakamakon a ita hukumar zabe ta jihar Rivers.
To mun gode Lamido Abakar daga yankin Niger Delta da nan ma ake fama da rigingimu amma Allah ya taimaka aka gudanar da zaben kadaran kada han cikin kwanciyar hankali. To ga daga yankin Niger Delta bari mu je mu kuma yankin kudu maso gabashin Najeriya inda Alphonsus Ikuregwe ke tafa da halin da ake ciki. Alphonsus me ake ciki?
To gaskiya dai ka san Malam Ibrahim cewa a nan yankin ba yawan fito abin nan kada kuriyu mutanen gwadan suke ba kuma haka kuma aka tarar jiya yanzu dai da yake an gama zaben yanzu jira ake a tattaro sakamako daga kananan hukumomi daban-daban a yanzu dai ina Owerri kuma a INEC jira ake a tattaro sakamako ba ayyana kowanne ba tukunna kuma yawanci dai abubuwan da suka faru a yankin nan dai abubuwan da dai suka shafi fannin tsaro ne kamar a jihar Anambra dai an samu kashe-kashe inda rayuka biyu suka salwanta kuma bayanai daga yan sanda shi kakakin yan sanda Malam Haruna Muhammad na nuna cewa a bangaren Obosi da ke karamar hukumar Idemili North na jihar Anambra an samu rikici tsakanin 'yan bangan siyasa wajen karfe 5 na yammacin jiya kuma aka ce garin neman su yi awon gaba ko kuwa su dauke su sace akwatin zaɓe ne aka kashe su kuma su ɗan sada na nuna cewa wannan rigicin ne tsakanin su ne aka samu wannan kashe-kashe wato mutum jujiyan ma an yi awon gaba da wata yar abin ma'aikaciyar INEC amma kuma daga bisani ɗan sanda su yi gwagwarmaya kuma su yi kokari wajen kwato ta
to alfan
a Enugu ma a Enugu an samu an tarar cewa mutum daya ya mutu garin neman a tarwasa masu zanga-zanga a kusa da gidan shi dan takarar jam'iyyar APC na gwamna wato Senator Ayobu Eze an ce garin neman a tarwasa masu zanga-zanga din nan ne shi wani mai sa ido ya rasa ransa.
Menene dalilin yin zanga-zangar Alphonsus?
Zanga-zangar ne su masu zanga-zangar yawanci magoyan bayan shi dan takarar jam'iyyar ne kuma shi dama can ba bar shi shiga abin nan zaɓin ba saboda sai ranar Alhamis ne wai kotu ta bashi wannan izinin shigan zaɓen su kuma suna ganin ba masa adalci ba suna ganin ya kamata shi a bashi lokaci dama ya samu yayi yakin zaɓensa yadda ya kamata don ya samu nasara daga baya. Garin wannan ne zanga-zangar ne ana neman a tarwatsa su sai kuma ita ko shi mutumin da aka kashe shi shi wai mai sa ido a zaɓen amma kuma bayanai na nuna cewa shi ma ɗan gari ne wanda shi ya mutu ɗin.
Tumar Allah mun gode Alphonsus daga birnin Owerri na jihar Imo yanzu haka kuma muna tare da Ibrahim Abdulaziz daga Yola a jihar Adamawa can arewa maso gabashin Najeriya kenan. Ibrahim da fatan ka tashi lafiya.
To Hadi Mahmud Ibrahim Kalmar ce da Muhammad Hafiz barkamu da warhaka da kuma sauran masu sauraro muna nan lafiya a nan a daidai lokacin da ake hada alƙalin mahankin zaben da aka kada daga kawai hukumomi da yanzu a rahoton na kan cewa an gaba da kawo sakamakon zaɓe a fitattu da aka samu shi ne kamar da aka saba ta san yan jirgin kan haka filin ne inda wasu fitattun mutane suke
a wannan karin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar adawa ta PDP a rintar da ke kada kuri'ar sa a jam'iyyar ta ce tana ce yayin da kuma abu mamaki a rintar kofar shiga gidan gwamnati nan kuma jam'iyyar adawa.
Ibrahim, ba tare da ka faɗi sakamakon zaben ba, gaya mana kamar misali abin da ya shafi yadda jama'a suka fito wannan zabe, don akwai ƙorafe-ƙorafe da dama da ake cewa ba a sami fitar jama'a ba, kamar ya yanayin yake a nan jihar ta Adamawa.
Kamar da rahoton na bada ma tun jiya mun lura wasu da dama su yin koka kan wannan, to sai da Mahmud wani aka ce da aka samu yanzu da muke zance da ku haka nan dakta Fitira ne a yankin Fuwa da ke Madagali ka san yau Lahadi daidai da lokacin da ake gudana kawo wannan lokacin da na abin da ta shafi aka samu kafin ne a kullum da ni a ko da yake ina cewa da mun tsare tun garbiya zuwa wajen inda kawai ni a da mutum ne tare da tare da kuma da mamma aka tsine ko da aka rufe aka
tsare Ibrahim, kaman layin ka yana dan dishewa, ba ma jinka da kyau sosai. Eh, yawa dan ƙara daga murya.
Yawa, kamar da muke magana kan cewa
yawa
yanzu haka da muke zance da ku a daidai wannan lokaci yayin da ake kokarin kawo sakamakon zabe a yankin Madagali da ke kusa da dajin nan ta Sandesa kuma mahaifin ta kai babban jam'iyya ta adawa ta PDP an samu wani akasi a daidai wannan sati inda wani abu ya tashi a wani cikin tawayen zuba da mutum kuma mene ne ba wanda wakilin an jima da tsariya ce karin haske. Yake jihar Taraba, jihar Taraba an samu korafe-korafe na kan cewa yanda ake haɗa alƙalmin sakamakon zaɓe na kanan hukumomi a kai wasu manyan siyasa da suka zo wasu rumfuna da dama a kanan hukumomi kusan guda biyar da suka tarwata wanda tsayen yanzu a jami'an tsaro suna ƙoƙarin su cafke su kuma sun cafke wasu wakilan nan da za su nuna bayani, amma yanzu haka wasu wuraren da an gudanar cikin kwanciyar hankali idan ƙorafe-ƙorafen da ba za a rasa ba. Inda wasu ke ganin kamar sun ce ai wata kila nan ga za a yi ko, amma kuma da menene dai a waɗannan jihohi yanzu ana ci gaba da hada sakamakon.
To madalla, mun gode Ibrahim Abdulaziz, wakilinmu kenan Ibrahim a can Yola a jihar Adamawa. Yanzu mu je can birnin Shehu Sokoto kenan inda Murtala Faruk Sanyi na. Murtala, da fatan ka tashi lafiya a gurguje, wani hali yake ciki, lokaci ya kusa kure mana?
Eto a halin yanzu kamar da wato kowa sani yanzu an fara tattara sakamakon zaɓe amma a matakin kananan hukumomi waɗanda sai daga baya ne za a kawo su, amma kuma tun cikin daren jiya wato bangarorin biyu duka za a ce na jam'iyyar APC da PDP za su ga wasu matasa suna kaman abin da ake kira tsallen murna kenan, suna wato wasa da ababen hawa da sauransu, duk da yake jami'an tsaro sun shiga saboda ba a kai gaba tattara ma sakamakon zaɓen a guri ɗaya ba. Yau ne ake taron buɗe wato cibiyar da za a tattara sakamakon na ƙananan hukumomi domin sanin yadda wato tsakaya tsakanin wannan zaɓen da aka yi.
To Murtala, shin baya ga wannan bayani da kai, akwai wani abu da masu sauraron mu za su so musamman ganin cewa watakila zai dan ba su mamaki game da wannan zaben da aka gudanar a shiyarka?
Eh, to babban abin da ya bada mamaki shine kaman an yi zaton watakila wato irin yadda ta kaya a zaben shugaban kasa al'amuran za su kasance, to sai dai al'amarin kamar ba haka bane. Abu na farko kamar da muka faɗa tun jiya an samu fitowar al'umma ne da na shugaban kasa, haka kuma wato jam'iyyun biyu manya jam'iyyar PDP da APC suna nan suna tafiya ana ta tafiya zozozo, za a ce za ta zama wannan ta yi nasara nan wannan ta yi nasara ba kamar wancan ba.
To mun gode Murtala, mun gode wa kowannen ku da ya bada gudunmuwarsa game da bayyanawa masu sauraron muhallin da ake ciki game da kidayawa ko kuma bayyana sakamakon zaɓe da aka gudanar a wato je kenan a Najeriya. Yanzu kuma ga Hafiz Baballe da labaran duniya, amma ko shi ma a takaici.
Rahotanni daga Najeriya na cewa ana can ana kidayar ƙuri'u bayan zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Masu kada ƙuri'a a Najeriya sun jefa ƙuri'unsu a zaben gwamnoni 29 daga cikin jihohi 36 a jiya Asabar a wannan ƙasa da ta fi girma a bin tafarkin mulkin demokuraɗiyya a nahiyar Afirka, yayin da rahotanni ke cewa an tura ɗumbin dakaru zuwa wasu yankunan sannan an samu hare-hare akan kayayyakin zaɓe.
Domin saurare nan muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe da suka taya na gabatar da shirin, da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Kelvin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.